sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Tarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke ga muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 31 ga watan Maris na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi da kanin labarai.
To Tarfilu tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya zama tsohon shugaban kasar Amurka na farko da aka taba tuhuma da laifi a hukumance. Wasu shahararrun masu ilimin kimiyya a Amurka sun yi kiran da a dan dakatar da kirkiro na kururin lataroni masu tunani. Sannan Turkiya ta amince kasar Finland ta shiga kungiyar NATO.
To kanin labaran kenan. Cikin shirin za a ji cewa rahotanni na cewa mai yiwuwa ne a sanar da tuhumar da ake wa tsohon shugaban Amurka Donald Trump na aikata wasu laifuka. To koya Amurka suka ji haka?
Mu dama abinda muke alfahari da shi game da Amurka shine gari ne na doka. Ko da kai shugaban kasa ne idan ka taka doka, doka zai aiki a kanka.
To sai ku biyo mu domin jin karin bayani. Haka kuma za ku ji cewa fadar gwamnatin Najeriya ta musanta jita-jitar da ke zagayawa cewar wai shugaba Buhari ba zai mika mulki ga Bola Ahmed Tinubu ba.
Tabbacin yake so ba mutane. Shugaba Muhammadu Buhari ba shi da dalili, ba shi da wata bukata cewa ko a wani tantance ko aka koto gwamnati ta rufa.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, a yau ma muna dauke da shirin manuniya. Haka kuma albarkacin watan Ramadan za mu kawo karatun Alkur'ani mai girma. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. A wata shari'a irin ta farko, masu taya alkali yanke hukunci a birnin New York sun kada kuri'ar tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan wasu zarge-zarge masu nasaba da biyan kuɗi ga wata tauraruwar fim ɗin batsa mai suna Stormy Daniels a lokacin yakin neman zaben shekara ta 2016 bisa ga rahotannin kafafen yaɗa labaran Amurka da dama jiya Alhamis. Wannan tuhumar wadda tun dama ake kyautata zaton za a yi, an yi ta ne a daidai lokacin da Trump ke kokarin sake zama shugaban Amurka bayan da ya kasa yin nasara a yunkurinsa na sake zama shugaban a shekara ta 2020, wanda a yanzu haka ya sa ya zama tsohon shugaban Amurka na farko kuma ɗan takara na farko a tarihi da aka taɓa tuhuma. Ba a fayyace abubuwan da ake tuhumar Trump a kai ba, saboda har yanzu tuhumar na sakaye. To amma tuhumar ta samo asali ne daga binciken da alkalin gundumar Manhattan ke yi game da biyan dala 130,000 da lauyan Trump na lokacin Michael Cohen ya yi ga Daniels a matsayin toshiyar baki saboda tarawar da ake zargin Trump ya yi da ita. Shugaba Trump dai ya mai da martani da cewa 'yan Democrat sun yi ta ƙarya, sun yi ta cuta da tafka magudi duk a yunkurinsu na ganin bayan Trump ido rufe. To amma yanzu sun yi wani abu na fitar hankali, wato tuhumar mutumin da bai taɓa laifi ba ko bai yi laifi ba ko misala zaratin a wani yunkuri na jirkita alƙiblar zaɓe mai zuwa.
Ina jima kaɗan Ibrahim zai sake dawo da labaran. Amma kamar yadda aka ji a labaran, mai yiwuwa ne a sanar da tuhumar da ake wa tsohon shugaban Amurka Donald Trump na aikata laifuka, wanda ofishin lauyan gundumar Manhattan ya shigar a cikin kwanaki masu zuwa. Trump mai shekaru 76 a duniya zai kasance tsohon shugaban ƙasa na farko da za a tuhuma kan aikata wani laifi, wanda haka ke nufin akwai yiwuwar sake fasalin takarar zaben 2024, inda Trump ke neman tsayawa takara. Kan haka ne yasa na tattauna da Muhammad Mada, wani mazaunin birnin New York, inda na fara tambayarsa ya suka ji da fitowar wannan labari.
To haka ne, dama ai Trump dama yana da sanarwa cewa wato ana cikin bincike, kuma akwai abinda ake cewa grand jury. Grand jury mutane ne wanda ke ana fidda su a cikin jama'a, su za su zauna su tattauna. Shi DA aikin shi ne ya ajiye musu, ya nuna musu abin da doka ya ce, sai su duba. Idan ya cancanci wato a tugume shi da wannan abin da aka ce yayi to sai su ba da shawara cewa eh ya kamata wannan a kawo shi kotu
to abin da ake magana shine wannan shine karan farko da aka taba tuhumar wani tsohon shugaban Amurka da laifi tun kafa demokradiyyar Amurka ya kike kallon wannan zai yi ga mutane ya mutane za su dauki wannan lamari
eh to dama ka san Amurka ka sani na doka kuma kullum muna ji cewa ba wanda ya wuce doka do Amurka ko da ma ka zamo tsohon shugaba idan ka take doka dole ya kamata doka ta yi aiki akan ka saboda shi kuma abinda ya zamana shi Donald Trump yana da masoya da dama saboda shi ala kulli hali akwai masoya da za su fito su ce ai wannan dama saboda siyasa ake yi waɗanda kuma ba sa son shi su ma sun ce dama mun ce ga yanda yake saboda shi mu namu ne mutane New York muna fata wato duk abin da za a yi kai kawo wani rigima ka alta da wani zanga-zanga wato ma'aikata su samu su je aikin su lafiya kai ai wani rigima ko wani kashe-kashe namu kenan a New York
a yammacin yau da kake nan New York akwai alamun cewa za a yi wata kagarumar zanga-zanga ne ko mutane za su fito ne dalilin wannan labari da ya fito
eh saboda kaga akwai alamu domin kamar misali ni ina aiki cikin Manhattan ban da nisa da inda ofisin Donald Trump yake kuma tun wato misali kamar 7 kenan tituna duka an sa wato abin nan rails an tattare hanya kuma kana gani na'am kuma kana gani ga motocin yan sanda da dama sun kewaye wurin kuma sun killace wurin dama kana ganin alamun kamar akwai wani abu sa'annan idan ka duba shi Donald Trump da kanshi zantutukan da yayi gabanin wannan decision da aka yi yana cewa masoyan shi ku fito ku zo ku yi zanga-zanga
masu cin shi akan al'amuran yau da kullum sukan ce inda aka fara wannan ba a san yanda zai kare ba kasancewar ba a taba yi ba shin kana ganin wannan kofa ce aka bude cewa duk wani tsohon shugaba ko ka taba shugabanta Amurka za iya tuhuma ka da laifi kenan
sosai kuwa dama ai mu dama abinda muke alfahari da shi game da Amurka shine gari ne na doka kuma kullun suna ce mana ba wanda ya wuce doka to wannan ya tabbatar mana cewa wato ko da kai shugaban kasa ne idan ka taka doka doka zai aiki akan ka
to Muhammad Madam mun gode kwarai da gaske da wannan sharhi da kai mana
to mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi
hadin zai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Ibrahim dauke da kashi na biyu na labaran duniya
Dr. Filu har-haren da wasu mayaka masu samun goyon bayan Iran suka kai ma sojojin Amurka da ke Syria har sau hudu a makon jiya ciki har da harin da ya yi sanadin mutuwar wani ba'amurke dan kwangila sun raunata kwakwalwar wasu sojojin kuma a cewar sakataren yada labarai na headquarters tsaron Amurka ta Pentagon Brigadier General Pat Ryder ga manema labarai jiya Alhamis A hari na farko wanda aka kai kan wani sansanin soji da ke daura da hasaka wani jirgin kundumbalar Iran mara matuki ya kashe wani dan kwangilar sojin Amurka ya raunata sojojin Amurka biyar da wani dan kwangilar kuma sannan yayi illa ga kwakwalwar wasu sojojin Amurka hudu a cewar rundunar sojin Amurka wata majiyar sojin Amurka wadda ta yi ma muryar Amurka bayani bisa sharadin saka yata saboda ba ta da hurumin magana da yan jarida ta ce jirgin da aka yi amfani da shi kerar Iran ne samfurin Kasif 1 Majalisar Dokokin Turkiya jiya Alhamis ta amince da niyyar kasar Finland ta shiga kungiyar NATO bayan da ta kawar da shinge na karshe a fafutukar da kasar Nordic ta ke yi ta shiga hadakar sojojin kasashen yammacin duniya Wannan matakin zai sa NATO ta kasance mai ƙarfi kuma mara fuskantar barazana abinda Sakatare General na NATO Jens Stoltenberg ya rubuta kenan a kafar Twitter bayan kada ƙuri'ar da Turkiya ta yi Finland da makwabciyarta Sweden kowace ta yi watsi da matsayinta na yar ba ruwana wanda ta shafe shekaru gomai a kai bayan da ta buƙaci shiga kungiyar ta gamayyar soji bayan mamayar Ukraine da Russia ta yi. Turkiya ta dan dakatar koko ta dan taka burki ba Finland da Sweden a wannan yunkuri nasu bayan da ta bayyana fargabar cewa kasashen biyu na da alaka da wasu kungiyoyin da Turkiya ke daukar su a matsayin yan ta'adda. Wata kungiyar masu fada aji a Silicon Valley da kuma fadaddiyar al'ummar kwararru a fannin fasahar lataro ne sun fitar da wata wasiƙa a wannan satin inda suke kiran da a dakatar da fasahar nan ta shirin kirkiro na'urori masu manhajar tunani ko powerful artificial intelligence a turance waɗanda a cewar su suna iya illa wadda ba za a ma iya kamantawa ba ga bil'adama. Cibiyar da ta rubuta wasiƙar mai suna Future Life Institute ko cibiyar nazarin makomar rayuwa ta ce na'urori masu matukar tunani da aka kirkiro na baya-bayan nan a kamfanoni irin su OpenAI, IBM da Google na nuna cewa kamfanonin sun shiga wata irin gasa ta ci gaba da kirkiro na'urorin latroni masu matukar tunani irin waɗanda babu wani ɗan adam da zai ma iya hasashen abubuwan da za su haddasa.
Ibrahim Kalmasi Garba ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Fadar gwamnatin Najeriya ta musanta jita-jitar da ke zagayawa a cikin kasar na cewar wai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ba zai mulka mulki ga Bola Ahmed Tinubu a ranar 29 ga watan Mayu ba. Wannan sanarwar da Malam Garba Shehu babban jami'in ya labarai a fadar gwamnati ya rattabawa hannu ta zo ne a daidai lokacin da hukumar tsaro ta DSS take gargadi ga masu neman wargar shirye-shiryen miƙa mulki ga sabuwar gwamnatin da su ga taitayin su. Daga Abuja wakilin Umar Faruk Musa ya nemi ƙarin bayani daga Malam Garba Shehu da ya bada sanarwar a madadin shugaban Muhammadu Buhari.
Ita ƙarya idan aka faɗe ta ba a bi maganan an tona an kuma yi wa mutane bayani ba, jama'a da yawa za su ɗauka gaskiya ne. Babu dalili da shugaban Muhammadu Buhari zai ki bola cini ko ya ce ba zai bashi mutumin da ya shiga yamar yakin zaɓe. Ya yi zaɓe wanda har takardar ya ɗauka jama'a suka gani duk da cewa wasu suna tsarki daban-daban a kan dokar zaɓe ya nuna ga inda ya dangula jam'iyya guda kuma aka ci zaɓen nan to ya ba zai miƙa ba. To muna tabbaci muke so mu ba mutane shugaban Muhammadu Buhari ba shi da dalili ba shi da wata buƙata ta cewa ko a yi tantance ko aka kafa wata gwamnati ta rufe a'a a shi da yake Bola Ahmed Tinubu ya ci zaɓe in Allah ya kaimu da rai da lafiya za a ba shi kuma dan shirye-shiryen a ba shi kwamiti na miƙa mulki wanda aka haɗa da waya jami'ai na gwamnati mai barin gado da jami'ai na sabuwar gwamnatin da za ta shigo kusan kullum sai sun yi mitin sun kafa kwamiti wajen 13 cikin kwamitocin nan har akwai wanda yana nan yana shirya rawar soja irin bukukuwa da ake jin shugaba na soja a mota da iya da irin waɗannan bukukuwa na soja ana nan ana ta shirya su. Ita kuma shi kansa can gida daura suna nan suna ta za su shiga shirin suna murna su karɓi ɗansu ya gama mulki an gama an samu nasara.
To amma menene a fahimtar ka yasa wasu suka fara irin wannan bayanan ko zarge-zarge wanda ya sanya har gwamnati ta ɗauki abun da muhimmanci take karetawa take mai da martani?
Muna ganin watakila hassada ce ta 'yan siyasa domin kafar yaɗa labarai sahara rahoton da take yawo da wannan magana kowa ya san cewa waɗanda suka mallake ta da su ake siyasar Najeriya. Kai shi shugabansu har takarar shugaban kasar nan ya yi kuma an kada shi a cikin wannan takara saboda aka hasada ce ta siyasa.
Bayan wannan mai da martani akwai wani abu da gwamnati za ta yi domin ta ƙara jaddadawa 'yan ƙasa cewa labaran nan ko ire-irensu da ake yaɗawa ƙanzon kurege ne ba abin da zai tasiri ko ya karkata tunanin gwamnatin ba?
Allah ya da duk wani mataki da za a bi san gaba za a dinga bayyana komai da matakai da ake yi na muke mulkin nan yadda har ba zai bari wani ma ya samu dalilin da zai bari ya ce da karyawa
Malam Garba Shehu kenan a tattauna wasu wakilin Umar Faruk Musa Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tsaye daga birnin Washington DC akan mitoci 1931 sai kuma kilohertz 130 a matsakaicin zango yanzu dai agogoma a nan Washington DC na cewa karfe 1:15 na dare yanzu kuma lokaci ne na
manuniya su tamboyi game da dokar da ta tsara tsarin tsamo masu laifuffukan da ya kamata idan sun yi laifi a tattage su zuwa gaban hukuma
sashi na 57 da 58 ya bada nauyi na kama waɗanda suka yi laifi da gurfanar da su a gaban hukumar zabe duk wanda bai amince ba sai ya je kotu
game da maganar takatakar tattagar kujerar shugabancin majalisar dattijan tarayyar Najeriya kuwa yanzu aka an fara takatakun takaddama
mu masu biyayya ne muna so mu jira sai lokacin da shugabannin jam'iyya in suka fito da tsare-tsaren nan za mu yi making intention din mu nan
ni da cin masa takarar na fis kore kaga ba alfarma wace kuma ba a dauko irin wannan tsari tsarin ban za a shigo shi ba da sai a samu matsala
tun ma dai masana siyasa ke cewa ai a sallo irin na mulkin sanata Bola Ahmed Tinubu ba yadda za a yi zama shugaban kasa kuma ya bari wasu su yi mai bambar ma
yanda shugabancin Bola Tinubu yake nunawa a da inda ya rike mulki ba mai dauke kai bane ya ce sai abinda wasu suka yi akan musamman wa'annan mukam
Wannan ba so mun ta muka taba cikin tarin muryoyin da za ku da cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan dake kokarin murkushe matsalolin masu yada gulma shiri na 111 cikin jerin shirin manuniyan dake zuwa duk safiyar juma'a cikin hikima mai yuwa hikimar kuma da hangen nesa yasa shugabanni a gwamnatin tarayyar Najeriya suka ce shirin tattagar talaka nan da ake taimaka masa da tallafi ya kamata ya samu gindin zama kamar yadda shugaban shirin na tallafawa ga JU a gwamnatin tarayyar Najeriya ta Umar Buba Bindir ya baje bayanin bayyana wa duniya cewa so ake wannan tallafi ya samu zama na dindindin saboda ai taiwa talakawan Najeriya hidima
to an fara wannan tallafi wa talakawan Najeriya tun 2016 kuma ana tai na kan shekara 4 zuwa 5 to a yanzu an zo tafiya kuma an ga amfanin ta to in an batta haka an tafi mai yuwa masu shiga yanzu za su watsar da ita su share gabaki da yasa wannan taron da aka gani shine ana so a nunar da takaddun da za ta tabbatar da wannan shirin kan cewa shiri ne na gwamnati wanda take da daurin gindi a National Assembly don kar a zo a ture ta haka kawai
me zaka ce shine tasirin wannan shirin
eh to na talafa talaka kuma kowa ya san talauci a Najeriya yadda take
tayi yawa
shi yasa wannan takaddun da ake so a shirya daga yanzu a sa mata doka don an ga tana aiki bai kamata a ta haka kawai ta watsa ba
mutum nawa ne ya zuwa yanzu kuka tallafa mawa
to ai ita irin safi din tana fanni guda hudu so in ka har hada gaba ki da zaka samu kaman muna tallafa mutane miliyan 10 zuwa 20 cikin wannan shekarun da muka yi
game da maganar murgudin magudin zabe da tashin da akan samu kuwa masani a karkokin shari'a barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar ne ya tabbatarwa da duniya tanajin tattara masu ta'addanci a harkar zabe don magance masu hauma
sashi na 85-129 kuma yayi tanajin dokokin laifuffuka na zabe wanda a karkashin nan sashi na 57-58 ya bada nauyi na kama waɗanda suka yi laifi da gurfanar da su a gaban hukumar zabe sannan bayan nan aka zo kuma da magana na cewa to duk wannan idan an yi an gama yan siyasa suna da dama ko kuma jam'iyya ko kuma yan takara akwai hurumi ne cewa idan ba su amince ba daidai da sashe na 25-26 na dokar zabe to za su iya zuwa kotu domin su kalubalanci wannan abun nan da sashe na 29 sakin sashe na 5 ya bada wannan dama duk wanda bai amince ba sai ya je kotu sashe na 29 sakin sashe na 6 kuma yace abinda kotu ta yanke shine na karshe shine dole kowa zai amfani da shi musamman ma a matakan kotu wanda mutum na iya zuwa in kotu ta farko bata yi bayar daukar kara sai shi na 230 zuwa na 304 yayi jadawalin waɗannan matakai duka har zuwa kotu ta Allah isa
da lamu dai masu sha'awar ganin sun shimfuda shimfudar shigewa kujerar shugabancin majalisar dantaren Najeriya sun riga sun dau azama domin kuwa sanata Sani Musa jahar Niger ya ce duk da yana cikin masu sha'awar kujera amma dai bai tabbatar da ya jira jam'iyya don ya buta lalama
mu ne akan gaba saboda zamu bugi kirji mu ga yamma duniya cewa mun ba shi shugaban kasa mai zuwa kuri'u da yafi na ko ina saboda idan ka duba ba wai yawan kuri'u ka miliyan 2.3 ba a'a mun ba da miliyan 1.6 amma an ka dubi PDP da ke bin mu miliyan 1 da wani abu suka da dago daya ko suka samu akwai bambancin kusan 470 babu sashi a kasar nan da ta bada irin wannan saboda haka ko za mu rike gijinmu muka dawo majalisa mu nemi duk abin da kowani sashi zai iya nema muna da iko muna da yanci mu nema kuma bayarwa sai Allah amma kuma mu masu biyayya ne muna so mu jira sai lokacin da ita jam'iyyar mu shugabannin jam'iyyar suka zo suka fito mana da tsari da yadda za a bi wani mukami zai je wannan sashi wani mukami zai je wannan za mu bi saboda kasa ne da ake neman zaman lafiya kasa ne da ake neman a hada kai za mu jira in suka fito da tsare-tsaren nan za mu yi make intention din mu nan
sai kuma shi sanata Barau Jibrin na jihar Kanawa ya ce babu wani kamakame kawai yana ganin dole ta kauna takara ta shugabancin majalisar dantaren Najeriya don ya fi dukkanin sauran yan takara dama-dama
ina da bukatar tsayawa takarar neman shugabancin majalisa kuma a shirye nake kuma a ce duk waɗanda suka fito na fi su kwalli kuma tsarin majalisa da ma don shugabanci magana ce ta kwalliwa ba magana ce ta kawo wani abu ciki wanda za a ce ko addini ko wani da sauransu kuma in ma haka za a kawo ai mu dinnan da muka fito daga arewa maso yamma mu ne muka fi taka rawa a duk ƙasar nan gabaki ɗaya wajen bawa ainihin wata ƙasa kura mun ku haka ne wannan kuya tamu ce ba ma maganar tamu bace ganin shi a danta shi ne kuwa kwarewa ai bai dace an shigo da wani abu wanda kuma zai kawo tanaki akan wannan tsarin ba saboda so mun ce shugaban kasar ne sake cin zabe nan gaba saboda mun ga abin da yawa jihar Lagos
kuma ni da a cikin masu takarar na jin kwarewa kaga ba alfarma bace kuma ba a dauko irin wannan tsarin banza a shigo shi majalisa sai a samu matsala ko ba mu roba anan majalisa ba magana ajili an taba samun yanayi lokacin da shugaban wasu dattijai David Mark Kirstai mataimakin tsofar Bado Kirstai sannan fatisha ita ba Kirstai ce amma kan wannan jiya
tilma da ganin irin wannan cini ni cana na ya sa masana irin su Dr. Faruk BB Faruk ga yawa duniya cewa akwai ta taburza akan neman wannan kujera ta shugabancin majalisa domin koko na dan bangaren wannan kasa yana iya nema
yanda za a yi fafutukan neman shugabancin ta zai yi tsauri da yawa to wannan zai sa wata kila za a iya samun tuntube ga irin tsari na karba-karba da ake yi wanda za a iya cewa tunda dan arewa maso yamma ne ya yi sauka daga shugabanci kuma a lokacin dan arewa maso gabas ne ya zama shugaban wato majalisar to kamata ya ce yanzu tunda dan kudu maso yamma ya samu to wata kila a nemo dan kudu maso gabas ko wata kila ma kudu maso kudun gabas amma saboda takara da za a yi mai karfi za a iya samun wato dan arewa da yawa su nema ko kuma ban ba hankali ma a cikin yarbawan ma wasu su ce suna so na biyu yanda shugabancin Bola Tinubu yake nunawa a da inda ya rike mulki ba mai dauke kai bane ya ce sai abinda wasu suka yi akan musamman wa'annan mukamai kin tuna a lokacin Buhari dauke kai yayi yace da abinda za a yi ayi aka je aka yi bukola kuma yazo yana yakar abu to da alama shi wata kila Tinubu tun gangini ta Lanzani zai tsaya ya fitar da wato irin abin da yake so kuma ya ba su goyen baya to anan idan goyen bayansa ya karbu gaba daya jam'iyya ta karba ragowar sun karba za a iya samun wucewa a samu shugaba ba tare da matsala sosai ba amma idan aka samu kuma akwai takaddama akan goyen bayan nasa to tun farko kenan za a kira an fara jan layi tsakanin majalisa da kuma wato gwamnatin zattarwa
Look at the haka iyaka batutuwan da zamu yabbace muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin su fa ƙara karewa suke domin ku yanzu saura kiris a janye musu dukkanin alfarma domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 56 ne ga dukkanin masu muzuran matse mu dafin iko su yi sallamar sakin kujerin da su ne dama suke ta faman fankama kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da sun tattaro muryan da kuka ji a cikin wannan shiri musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muliyoyin da ke sanya darajar manuniya na ta faman ƙara girma ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
to a gaida baban manuniya na Ikara yanzu kuma sai karatun Qur'ani mai girma
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Muhammad Danjuma dalibi daga makarantar Ashabul Kasuwar Waki a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم
الله أكبر الله يسعدك هذا الكيري da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takeice
to a takeicen a wata shari'a irin ta farko masu taya alƙali yanke hukunci a birnin New York sun kada ƙuri'ar tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan wasu zarge-zarge masu nasaba da biyan kuɗi ga wata tauraruwar rufin ɗin batsa mai suna Stormy Daniels a lokacin yakin neman zaben shekara ta 2016 bisa ga rahotannin kafafen yaɗa labaran Amurka da dama jiya Alhamis. Hare-haren da wasu mayaka masu samun goyon bayan Iran suka kai ma sojojin Amurka da ke Siriya har sau hudu a makon jiya, ciki har da harin da ya yi sanadin mutuwar wani ba'amurke dan kwangila sun raunata kwakwalwar wasu sojojin Amurka din ma. A cewar sakataren yada labarai na hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon, Brigadier General Pat Ryder, ga manema labarai jiya Alhamis. Majalisar Dokokin Turkiyya jiya Alhamis ta amince da niyyar ƙasar Finland ta shiga ƙungiyar NATO bayan da ta kawar da shinge na ƙarshe a fafutukar ƙasar ta Nordic ta shiga haɗakar sojojin ƙasashen yammacin duniya. Wannan matakin zai sa NATO ta kasance mai ƙarfi kuma mara fuskantar barazana, abinda Sakatare Janar na NATO Jensen Stoltenberg ya rubuta kenan a kafar Twitter bayan kada ƙuri'ar da Turkiyya ta yi.
To masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauwa kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Kafin mu sallama muna miƙa saƙon ta'aziyya ga daukar dukkan daukacin ƴan uwa da abokan arziki bisa rasuwar Alhaji Lawandi da aka fi sani da Jango Samunaka wanda Allah ya rasuwa a jiya Laraba. Allah Ubangiji ya ji kansa ya gafarta masa idan ta mutazo ya sa mu cika da imani. Domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Jimmy. Ni Sarfi Lahashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi da misalin ƙarfe 8 na safiyan nan. Salamu alaikum.